This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 9 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai.
Kungiyar tsaro ta NATO ta fara taronta na koli a yau Talata a nan Washington DC. Dakarun Isra'ila ranar Talata sun zafa fararen da suke kaiwa Gaza duk da gargaɗin da shugabannin Hamas suka yi wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake yi. A yau ne kuma za a kara a zagayen kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Turai na Euro 2024 wanda ake yi a Jamus inda Spain za ta haɗu da Faransa.
To kanin labarin kenan a babin rahotanni za a ji cewa a ci gaba da soke lasisin kamfanonin haƙar ma'adanan ƙasashen yamma da gwamnatin mulkin sojin Niger ke yi yanzu ta soke lasisin haƙar ma'adanin uranium na kamfanin GAS na ƙasar Canada.
Wannan soke-soken lasisin da ake yi na haƙo ma'adinai na ƙasa yana da alaƙa da kamar hulɗar da ke da Niger da Rasha. Saboda mi wannan yanayi da muke ciki dama ce zai samu ta bude idon shi musamman bisa duka irin abubuwan da ke wakana wajen ɗibar arzikin ƙasa.
Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan taron ƙungiyar NATO da aka fara yau a Amurka. Kamar kowane yammacin ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo bayanan ƙwararru kan yadda za a bunƙasa noman kayan abinci a Najeriya biyo bayan gargaɗin hukumar abinci ta duniya. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar tsaro ta NATO ta fara taronta na koli a yau Talata a nan Washington DC. Taron da ajandarsa za ta fi mai da hankali kan yadda za a ci gaba da nuna wa Ukraine goyon baya domin yaƙar mamayar da Russia ta yi mata. Ana sa ran shugabannin kungiyar ta NATO za su cimma matsaya ko samar da wani tsari kan yadda mambobinta za su ƙara taimakawa da dakarun Ukraine.
This summit will celebrate 75 years of the greatest defensive alliance in
history. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin kenan har ila yau yake cewa wannan taron koli zai yi murnar cikar wannan kawance ta fuskar tsaro da aka kwashe shekaru 75 da kafashi, ya kuma ƙara ƙarfafa tsaron ƙasashen mu. Ana kuma sa ran ƙasashen za su faɗaɗa alƙawura da suka yi ko samar da sabbi kan bada gudunmawar makamai musamman na kare sararin samaniyar ƙasar ta Ukraine, su kuma fatattaki dakarun Rasha daga iyakokin ƙasar. Kazalika taron zai tattauna kan yadda za a shata hanyar da ƙasar ta Ukraine za ta zama mamba a ƙungiyar ta NATO. A gefe guda kuma Ukraine ta ayyana yau Talata a matsayin ranar makoki, sannan kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira taron gaggawa bayan jerin hare-haren da Rasha ta kai da makamai masu linzami a Ukraine waɗanda suka halaka mutum 37 suka jikkata sama da mutum 170. Daga cikin wuraren da harin na Rasha ya fada akwai wani asibitin yara a Kyiv babban birnin ƙasar, harin da magajin garin na Kyiv Vitali Klitschko ya kwatanta a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-hare tun da aka fara wannan yaƙi.
Rescue operations stretch into a second day at a major Kyiv children's hospital.
Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP kenan yake cewa an shiga yini na biyu a kokarin da ake yi na ceto waɗanda hare-haren suka ritsa da su. Yayin da shugaba Zelensky yake cewa dozin-dozin ɗin mutane ne suka mutu, sannan kusan mutum 200 suka jikkata. Shugaban Amurka Joe Biden a nashi ɓangaren ya kwatanta hare-haren na Rasha akan Ukraine a matsayin wani mummunan abu da ya kamata ya riƙa tunawa mutane da irin muguntar Rasha, yana mai jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine. Ita dai ƙasar ta Ukraine ta sha yekuwar neman ƙawayenta su kai mata ɗauki musamman don ta kare sararin samaniyarta. Dakarun Isra'ila a ranar Talata sun zafafa hare-haren da suke kaiwa Gaza duk da gargaɗin da shugabannin Hamas suka yi wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake kan yi. Dakarun Isra'ila sun ce har-haren sun kaikaci yankin da ake kira Shejaya, inda suka kashe wasu dozin-dozin ɗin mayakan Hamas. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a yau Talata kan har-haren da dakarun na Isra'ila suke kaiwa, da kuma umarnin neman fararen hula su fice daga wasu yankuna. Ofishin ya ƙara da cewa umarnin wanda aka bayar a ranar Lahadi ya yi kira ga fararen hula da su koma yammacin Gaza domin kaucewa rikicin. Amma kuma sai ga shi dakarun na Isra'ila suna kai hari waɗannan yankuna. Ita da Isra'ila ta ce mayakan na Hamas na ƙara haɗa kansu a waɗannan yankuna da take kai hare-hare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda a ci gaba da soke lasisin kamfanonin haƙar ma'adanai na ƙasashen yamma da gwamnatin mulkin sojin Niger ke yi. Yanzu ta soke lasisin haƙar ma'adanin uranium na kamfanin Goivex na ƙasar Canada. Al'amarin da ake ganin ci gaba ne da nisanta wato nisantar yamma da kuma karkata ga China da Rasha da jamhuriyar Niger din ke yi. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Ma'aikatar kula da ma'adanai ta Niger ce ta sanar da kamfanin na Govex mallakin kasar Canada cewa daga yanzu ba shi da wani sauran izini na ci gaba da aikin haƙar ma'adanan uranium a madawaila da ke arewacin kasar wanda yanzu ke ƙarƙashin mallakin al'umma. Sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar ya bayyana cewa yana da ƴancin da zai ba shi damar ƙalubalantar matakin gwamnatin Niger na soke lasisin sa na haƙar ma'adanan a gaban ƙwararrun kotun cikin gida da na ƙasa da ƙasa. Kuma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin ke shirin karɓar bashin dala miliyan 200 domin gudanar da aikin sa na haƙar ma'adanan a arewacin Niger. To sai dai kungiyoyin da ke sa ido kan yadda ake haƙo arzikin ƙarƙashin ƙasa a Niger ta baki Abdullahi Muhammad na ganin wannan matakin da gwamnatin Niger ta ɗauka abin a yaba mata ne.
Ba ma yanzu ma bai kamata a soke shi. Ya ci a ce da tushe ma gwamnatin da ya zo yanzu ya ce ya soke shi ma. Saboda mu ba mu gani wani amfanin shi ba, saboda da aka ba su ma ba su yi wani abu wanda ke gaya na amfanin jaha. Ko kuma na kasa ba. Kenan ya kamata a samu a ba waɗansu kamfani wanda za su yi aiki wannan yadda za a kawo ci gaba cikin ƙasa gaba ɗaya.
Shi kuma a nasa bangare Traore Hamidu na ganin akwai buƙatar a tattauna tsakanin kamfanin da gwamnatin Niger domin samar da mafita.
Ka san an ba fami na exploration uranium a gagoki ya kamata a ce ka shige shi ka fara aikin ka. Kenan dalili wannan yana iya ya kasance dalilai wanda ya sa aka soke shi. Matakin dai ya zo da mamaki. Vraiment abin mun tamaha ke ba zai kai nan ba har a soke na Canada kamar da ana so a soke na France. Muna tamaha za su daidaita kuma Canada su maida mishi wannan abin nan na exploitation na uranium.
Masu fashin baki dai irin su Abdurrahman Dukko na alakanta wannan soke-soken lasisin kamfanin Turai da gwamnatin mulkin sojin Niger ke yi da sabuwar alakar da ke tsakanin kasar Niger da kuma Rasha.
Tun juyin mulki na 26 daga watan Julai mun ga ya kawo sauye-sauye musamman wajen hulɗar shi ta kasuwanci da kasashe wanda ya jima yana yi da su tun 1960. Wannan soke-soken lasisin da ake yi na haƙo ma'adanai na ƙasa yana da alaka da kamar hulɗar da ke da Niger da Rasha. Saboda ni wannan yanayi da muke ciki dama ce zai samu ta bude idon shi musamman bisa duka irin abubuwan da ke wakana wajen ɗibar arzikin ƙasa. Zai ba da dama ya yi aiki kamar da ƙasashe wanda ke da gaskiya musamman in kun ɗauki kamar su China, kamar su Turkiya, kamar su Rasha.
Kungiyoyin fararen hula dai sun buƙaci ga gwamnatin Niger kin da ta mallaka wa kamfanoni na cikin gida lasisin haƙar ma'adanai maimakon kamfanonin kasashen ƙetare. Al-Mustafa Al-Hassan ɗan ƙungiyar Farfulla ne a Agadez.
Abinda ya kamata su Govec kamar su Orano su gane su in sun koshi suna da lokacin jira har wani lokaci mu ba mu da lokaci. Aske muna son diyan mu su samu aiki, muna son mu biya da kwalkin diyan mu, muna son mu yi abubuwa da yawa. Kenan ba za mu yi jira ba. Yanzu Supermin ya kamata ta so tunda mun iya aikin uranium mu fiddo uranium kin mu sai da shi.
Niger dai yana da arziki mafi kyawun ma'adanan uranium a Afirika kuma ita ce ƙasa ta bakwai a jerin kasashen da ke kan gaba wajen samar da uranium a faɗin duniya. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To, Agadez Hamid, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
Hukumomi a Malaysia sun cafke mutum shida yan wata kungiya da ake kira Ninja Turtle Gang da suka shahara wajen safara kunkuru. Hukumomin sun kuma ce sun kwace kunkuru kusan 200 da aka yi niyyar safara su zuwa kasashen waje. Director General na hukumar kula da gandun daji a kasar ta Malaysia, Abdul Qadir Abu Hashim, ya ce mutanen da aka kama sun hada da wasu yan kasar Cambodia 4 da yan kasar ta Malaysia 2. Yayin wani samami da aka kai a ranar 2 ga watan Yuli a wani gida da ke Kuala Lumpur, babban birnin kasar ta Malaysia. Ya kara da cewa kudin kunkurin da aka kwace daga hannun mutanen ya kai $52,000, kwatankwacin kusan naira miliyan 80. A yau ne za a kara zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar Turai na Euro 2024 da ake yi a Jamus. Kasar Spaniya da ta yi wa jarod da Jamus mai masaukin baki da ci 2-1 a zagayen quarter final. Za ta kara da Faransa, wacce ita kuma ta yi waje da tawagarsu Ronaldo ta Portugal da ci da 3 a bugun penalty. A gobe Laraba ne kuma Netherlands, wacce ta fitar da Turkiya da ci 2-1 a quarter finals. Za ta haɗu da Ingila, wacce ta doke Switzerland da ci 5-3 a bugun penalty. Wasan Spaniya da Faransa zai wakana ne a filin wasa na Munich Arena da ke birnin na Munich da ke Jamus. Wasan Netherlands da Ingila kuma za a kara ne a filin wasa na Borussia Dortmund da ke birnin Dortmund a ranar Laraba. A ranar Lahadi 14 ga watan Yuli za a buga wasan ƙarshe a filin wasa na Olympiastadion da ke birnin Berlin.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake wayewayar rahotanninmu. Wannan karan muna nan Amurka, inda yau aka fara babban taron kungiyar kawancen NATO wadda ake ganin za ta fi mai da hankali ne kan yakin Ukraine da Russia da dai sauran batutuwan tsaro da siyasa. Ga dai Baba Yakub Makeri da rahoton Isabella Kuhuli wanda ya fassara kuma zai karanta.
Sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya yi marhabi da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a yau Litinin. Austin ya yaba wa shugabancin Stoltenberg, kana ya bada ƙarin haske akan abubuwa da taron kolin na Washington ya kunshi. Yana mai cewa taron zai ƙara ƙarfafa haɗin kan kungiyar kada inganta manufar kungiyar ta tsaro.
We made outstanding progress in strengthening our deterrence and defense. We built on our progress from previous summits and we've shown
mun samu gagarumin nasara wurin haɓaka ƙarfinmu na tsoratarwa da kuma tsaro. Mun dora akan nasarori da muka yi a taruka na baya. Mun kuma nuna wa duniya cewa NATO ta ƙara ƙarfi da girma da kuma haɗin kai fiye da shekarun baya. Shi ma Stoltenberg ya yaba wa shugabancin Austin, musamman wurin neman taimako ga ƙasar Ukraine, kana ya yi Allah wadai da hare-haren makami mai linzami da Rasha ke kaiwa a garuruwan Ukraine da ya kashe fararen hula ciki har da ƙananan yara har da Najiya Litinin.
I condemn these key news attacks. At the summit we'll make decisions to further strengthen our support to Ukraine and
ina Allah wadai da waɗannan hare-hare na rashin imani. A wannan taron kolin za mu dau shawara akan ci gaba da ƙara taimakawa Ukraine. Dole ne Rasha ta fahimci cewa ba za ta iya jiran ganin abinda za mu aikata ba. Akwai buƙatar ta zauna kada ta amince da neman mafita, inda Ukraine ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta da kuma ƴancin kai. Taron kolin na Washington na zuwa ne yayin da zaɓen shugaban ƙasa Amurka yake ƙaratowa, inda shugaba Joe Biden, babban mai ra'ayin taimakawa NATO, yake fafatawa da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, wanda yake kafa ƙafa da ƙungiyar ta NATO.
To agai da baba da rahoton Isabella Kokoli kan kungiyar kawance ta NATO kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe kuma ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Noma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma ladi da kiyaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa
Karma wanda ba shi ne ta da mu sanda ne arzikin mu shi ne uwa
Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa kan batun rahoton da kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar, wanda ya hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 a jihohi 26 a Najeriya da su fuskanci karancin abinci a wannan shekara. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da wani ƙwararre kan harkokin noma a Najeriya. Wanda ya bayyana irin hanyoyin da ya kamata a bi domin kaucewa fuskantar yunwa a Najeriya ga da yadda tattaunawar tasu ta kasance
Professor MK Osman a matsayinka na tsohon daraktan cibiyar bincike mai zurfi da kuma nazari akan harkokin aikin gona a da Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria kuma ƙwararre akan shanin aikin gona idan muka duba wannan hasashe da Majalisar Dinkin Duniya ta yi a matsayinka na ƙwararre me zaka ce akan wannan
Assalamu alaikum Alhaji Hassan da farko dai nayi godiya da wannan tambaya da kai mani kuma kamar yadda ka sani wannan wani abu ne wanda yake a gaskiya yana tada ma duk wani dan Najeriya hankali a kwanan baya a matsayina na marubuci na rubuta a blueprints a cikin shafi na na nuna matsalolin da ke faruwa game da a matsalolin abinci tun daga shekara ta wuce da kuma har zuwa yanzu a sannan kuma na nazari na zarci fire da shi ministan noma Sinto Kyari game da abin da aka yi emergency na food security wanda ya magana da yan jaridu kuma na ga jadawalin da ita hukumar WFP World Food Program ta yi da cewar kashi 34 a bara suna cikin matsala abinci sosai da sosai to sannan kuma tambayar shi ne tun daga lokacin da ita wannan gwamnati ta sa wannan emergency din na kan food security yaya abin yake kwalliya ta biya kudin sabulu kuku kamar yadda yanzu abin ya fito zahir cewar a gaskiya kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba amma kuma dalilai suna da yawa kamar da kowa ya sani zali kage dai babu iri mai kyau ba isasshen taki ga tsadar rayuwa ga talauci ga kuma matsalar tsaro dukkan sun hadu sun gwame shi yasa kaga wannan abin ya zo har ya kawo ga cewar ita kanta FAO ta ce miliyan 4.84 a cikin anan a jihar Gombe anan a jihar Borno to waɗannan wasu abubuwa ne wanda yake dole mu diba shi da basira
to yanzu waɗannan matakai ne kamata a ci an ɗauka domin shawo kan wannan matsala
to me ya kamata a yi abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa amma waye ne ya kamata ya jagoran wannan abu musamman ma ita gwamnatin tarayya domin ita gwamnatin tarayya ita ce wanda zai ki kaman uwa ba da mama ake cewa saboda na farko dai tana cibiyoyin bincike guda 17 a Najeriya wanda yake waɗannan cibiyoyin binciken dukkansu a kullum cibiyoyi ba abin da suke labin da binciko abubuwan da noma da kiwo ya shafa a nan Najeriya sannan kuma a yanzu ga tsarin da shi wanda minista ya faɗa lokacin da ya yi hirar yan jaridu na wannan emergency on food security din kaga tsari ne wanda aka sa tun daga noman rani na bara har daminan nan har zuwa shekara 4 to kaga wannan tsari yana nan sannan kuma ga hukumomin tsaro da soja da wayewa duk hannun federal government yake sannan kuma dubban masana akan harkar noma da kuma kan harkar tsaro sannan kuma ga dukiya wadda take za a iya amfani da ita ta a shigo da wasu abubuwa musamman ma kayan aikin gona ko iri da sauransu wanda zai zamanto ya taimaka ko kuma ya zamanto an ba da tallafi ga wanda shigo da shi. To, waɗannan wasu abubuwa ne wanda suke idan aka ce za a tsaya a yi su tambayar shi ne misa ba a yi ba. To, a gaskiya wannan ya kamata dole a tsaya a diba a ga cewa babban abin da ya kamata a yi shi ne a fito da waɗannan abubuwa tsari da ake su ana suna nan a rubuce a zaune. Kuma da wannan masana a haɗa su a tambaya ta yaya za a biyo mu wannan abu. Saboda Najeriya Allah ya yi mana albarka ta noma da kiwo da duk abin za mu iya wanda yake zamanto cewar noman nan za mu iya noma abubuwa sun fi guda ɗari a Najeriya wanda yake in muna so za mu noma to amma mun kasa. Ga shi kullum ana ta shigo da abinci ga kuma tsada ta abin. Saboda haka dole a zauna. In aka zauna za a samu ta yanda za a fitar da wannan. Amma a gaskiya yawancin mu gabaki daya wani lokaci baka sanin ma abin da ake baka san ina ake yi ba. To kaga wannan shine ya kamata gwamnati ta bude hanyar da za ta zama ta zauna da masanan nan ta ina ta wace hanya ya kamata a bi don a warware wannan matsala. Saboda ita wannan matsala fa ba kawai wai marasa kuɗi ta shafa ba har su ga masu kuɗin. Domin idan mara kuɗi bai da abinci yunwa ta hana shi ya bacci to shi ko mai kuɗi ba zai iya bacci ba saboda wanda baya da shi bai bacci ba. Kaga wasu ko akwai barazana kenan ga mai shi idan mara shi baya. Saboda haka yana da muhimmanci ya zamanto an tashi tsaye kuma wannan abu tintin an san maganarsa ba ma kawai maganar ishu ɗin tsaro ko iri ba da sauransu. Akwai maganar kuma canjin yanayi wanda yake zahiri ne abu ne yake faruwa ana ganin shi kowane lokaci duk manoma sun san daga wanda yake noma shekara goma zuwa yanzu zai gaya maka cewa yana ganin barazanar matsalar yanayi canjin yanayi. To amma alhamdulillahi duk waɗannan abu za a iya maganinsu idan har an tsaya an zauna an diba an tsara. Na san dai an riga an tsari amma a tsaya a fito da tsarin a safe da shi shine babban matsala ga ita gwamnati sai ka rasa koma mai ake ciki. To Ubangiji Allah ya musu jagora.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin tsohon daraktan cibiyar bincike mai zurfi da nazari kan aikin gona a jami'ar ABU Zaria Farfesa Muhammad Khalid Usman da wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona Wamayi da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaishe ka da tawagarka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta email.
Sako mu na farko ya fito daga Umar Ali Badai Abadam. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika muna jinjinawa masarautar garin Gaya na jihar Dosso dake jamhuriyar Niger a bisa namijin kokari da ta yi wajen baiwa mata 100 filayen noma domin karfafa harkokin noma don yakar halin matsi da matsatsin rayuwa. Hakika wannan abun farin ciki ne maduka da fatan sauran masarautu dake jamhuriyar Niger za su yi koyi da na garin Gaya. Sako na gaba ya fito ne daga Jau Adamul Ijau wanda yake cewa a wannan lokaci da hayakin girki ya daina tashi a gidajen talakawa da dama a Najeriya yana da kyau masu shi su taimaka wa waɗanda ba su da shi domin gaskiya ana karɓan kebura mai zafi makuwa. Sako mu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Hakika rashin jin labarin fasinjoji da wasu 'yan bindiga suka sace su a jihar Kogi abin tashin hankali ne maduka. Ya Allah bayyana su cikin aminci ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabe mu a ƙasar mu Najeriya amin sama amin. Sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Dangote Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce a tsarin demokaradiyya kowa ya san akwai kyakkyawar fahimtar juna tsakanin shugabanni da talakawa amma ba haka abin yake tafiya ba a ƙasar mu Najeriya. Don haka gaskiyar maganan ya kamata a yi gyare-gyare ba ma gyara ba tunda dai kowa na yin shuka ne don ya girbi abin da ya shuka ba wai ban shuka daban mai girbewa daban ba. A ƙarshe muna addu'a Allah ya sa kiranmu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su. sakonmu na ƙarshe da cewa assalamu alaikum, sunana Rabiu Nuhu Nabuka daga ƙaramar hukumar Bakori dake jihar Katsinan Najeriya. Yace halin tabarbarewar tsaro da hawan farashin kayan abinci da muke fuskanta a Najeriya, Allah kawo mana sauki don matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice. Yanzu kan da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Kungiyar tsaro ta NATO ta fara taronta na koli a yau Talata a nan Washington DC, taron da ajandarsa za ta fi mai da hankali kan yadda za a ci gaba da nuna wa Ukraine goyon baya domin yakar mamayar da Russia ta yi mata. Ana sa ran shugabannin kungiyar ta NATO za su cimma matsaya ko samar da wani tsari kan yadda mambobinta za su ƙara taimakawa da dakarun Ukraine. Ana kuma sa ran kasashen za su faɗaɗa alƙawura da suka yi ko samar da sabbi kan ba da gudunmawar makamai musamman na kare sararin samaniyar ƙasar ta Ukraine, su kuma fatattaki dakarun Rasha daga iyakokin ƙasar. A gefe guda kuma Ukraine ta ayyana yau Talata a matsayin ranar makoki, sannan kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira taron gaggawa bayan jerin hare-haren da Rasha ta kai da makamai masu linzami a Ukraine, waɗanda suka halaka mutum 37 suka jikkata sama da mutum 170. Daga cikin wuraren da harin na Rasha ya fada akwai wani asibitin yara a Kyiv, babban birnin ƙasar, harin da magajin garin na Kyiv Vitali Klitschko ya kwatanta a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-hare tun da aka fara wannan yaƙi. Dakarun Isra'ila a ranar Talata sun zafafa hare-haren da suke kaiwa Gaza duk da gargaɗin da shugabannin Hamas suka yi, wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake kan yi. Dakarun Isra'ila sun ce hare-haren sun kaikaici yankin da ake kira Shejaya, inda suka kashe wasu dozin-dozin ɗin mayakan Hamas. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a yau Talata kan hare-haren da dakarun na Isra'ila suke kaiwa, da kuma umarnin neman fararen hula su fice daga wasu yankuna. A yau ne za a kara a zagayen kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Turai na Euro 2024 da ake yi a Jamus. Ƙasar Sifaniya da ta yi wa Jarod da Jamus mai masaukin baki da ci 2-1 a zagayen kwata final za ta kara da Faransa, wacce ita kuma ta yi waje da tawagarsu Ronaldo ta Portugal da ci 3 a bugun penalty. A gobe Laraba ne kuma Netherlands, wacce ta fitar da Turkiya da ci 2-1 a kwata finals, za ta haɗu da Ingila, wacce ta doke Switzerland da ci 5-3 a bugun penalty.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9 da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Lokacin da za kuma ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yarjejeniyar Samoa. Shin kuna ganin akwai hujjojin cewa ta kunshi halatta luwaɗi da auren jinsi ko kuwa sannan menene ra'ayinku idan ta kunsa ko bata kunsa ba? Kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce 2 2 9 8 6.